This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka aka lalubo akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad har da ma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi kuke so akan voahausa.com. Masu haure barkamu da wannan lokaci na ranar 22 ga watan Mayu shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Yayin da ya rage kwanaki kaɗan a rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya, jam'iyyar PDP mai barin gado ta ce,
"Mu ma sai mun nemo wasu daga wasu wurare, ko jam'iyyu ne, ko a'a mutane ne wanda da ba sa siyasa, ko matasa sabin jini su zo a sake haɗuwa."
To, a jamhuriyar Nijar, shin ina ikirarin da ake yi na cewa Musa Shangari da wasu sarakuna na da alaka da ƙungiyar nan ta Boko Haram?
To ai ba wanda zai iya hitowa ƙarara ya ce maka suna da alaka da 'yan Boko Haram ko kuma ba su da alaka da 'yan Boko Haram. Bincike ne kadai zai iya tabbatar da haka.
To, a can ƙasar Chadi an samu ra'ayi mabambanta tsakanin al'ummar ƙasar kwanaki kaɗan bayan da majalisar dokokin ƙasar ta tsawaita wa'adin dakarunta a yankin da suke yaƙi da suke yi da 'yan ƙungiyar Boko Haram.
Gaskiya wato abun ya kasu kashi biyu ne. Akwai waɗanda suka wannan abu ya yi musu daidai, sun yi murna. Akwai kuma wasu da suke gani haka ɗin nan bai ba, suna gani kamar Chadi ta ɗauke sojojinta ta kai Najeriya, wasu ana musu rauni, wasu ana kashe su.
To, muna kuma tafi da shirin Musulunci tushen rayuwa, wato da Bello Habib Galadanci, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a sarama, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wannan harin kunar bakin wake ya fasa kayan fashewa a cikin wani masallaci na mabiya 100 kashiya a gabashin ƙasar Saudiya yau Juma'a, lamarin da ya sanadiyar rayukan mutane da yawa da jikkata da dama. Wannan fashewa dai ta zo ne a lokacin sallar Juma'a a masallacin Imam Ali da ke yankin Qatif a bakin gabar teku da ke gabashin daular Saudiya, wadda mafi yawanci mutanenta mabiya 100 kar sunna ne. Kamfanin dallacin labaran ƙasar mallakar gwamnati ya tabbatar da akwai wannan lamari. Hotuna da aka saka akan shafukan sada zumunta na yanar gizo sun nuna gawawwakin jama'a da waɗanda ma suka ji raunuka kwance cikin jini, yayin da ake zuba wasu kuma a cikin motoci na kwana-kwana a kusa da masallaci. Ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari, kuma ba a tabbatar da adadin waɗanda wannan lamarin ya shafa ba. Irin waɗannan har-haren dai ba a saba ganinsu a Saudiya ba, duk da cewa ƙasar na raba iyaka da ƙasar Iraki da Yemen, waɗanda ke fuskantar kalubalen rashin kwanciyar hankali. A wani ɓangare kuma, yau Juma'a ƙungiyar IS ta ɗauki alhaki ta kan shafukan sada zumunta na Fasabam a wani masallaci na 'yan Shia da ke babban birnin ƙasar Yemen, wato Sana'a, harin da ya sanadiyar rayukan aƙalla mutane 11.
Idan muka koma nahiyar Afirka, jami'an ƙasar Kenya sun bayyana cewa mayaka masu kaifin kishin Islamu sun kai hari akan wani ƙauye da ke arewa maso gabashin ƙasar. Wajen da mayaka suka kame ikon wata jami'a suka kashe akalla mutane 150 a watan da ya gabata. Ma'aikata cikin gida a ƙasar yau Juma'a ta faɗi cewa mayakan sun kai hari ne akan ƙauyen Yumbis da ke ƙaramar hukumar Garissa jiya Alhamis. Amma jami'an tsaro sun daƙile wannan hari bayan musayar wutar da aka yi. Zuwa yanzu ba a bayyana ɓarnar da wannan lamari ya jawo ba. Mayakan Al-Shabab sun kame ikon jami'ar Garissa a watan da ya gabata, inda suka yi garkuwa da mutane da yawa a cikin gine-ginen jami'ar. Mutane 148 ne suka rasa rayukansu, waɗanda mafi yawansu ɗalibai ne. Mayakan ta'addanci na Al-Shabab sun ɗauki alawashin cigaba da kai hare-hare a Kenya domin mayar da martani akan taimakon da dakarun ƙasar suke baiwa ƙasar Somalia na yaƙar 'yan bindiga waɗanda ke da asali a Somalia.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'ai a ƙasar Turkiya sun bayyana cewa sun tsare mutane da yawa a sumami da suke ci gaba da kaiwa 'yan kasuwa, waɗanda ake zargi da alaka da wani malamin musulunci, mutumin da shi kuma ake zarginsa da yunkurin hanɓare gwamnatin wannan ƙasa. Jami'ai sun bayyana cewa an fara kai sumamin ne yau Juma'a a birnin Konya, kuma an ma fitar da sanarwar neman waɗansu mutane da dama, a cikinsu har da jami'an 'yan sanda. Ana zarginsu da yin alaka da wani malamin addinin musulunci wanda ke nan Amurka, kuma sunan shi Fethullah Gulen. Shi wannan malami dai shugaban Turkiya Tayyip Erdogan ya zarge shi da yunkurin hanɓarar da gwamnatinsa. A halin yanzu dai an samu labarin cewa an kai waɗannan sumame a birnin Konya da ma wasu larduna guda 10 duk a Turkiya. gwamnati na zargin Gulen da kisa wani zargin cin hanci da rashawa a shekarar 2013 domin shafawa ministocin gwamnatin kasar Shuni. Shiko Gulen ya yi watsi da wannan zargi.
Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce musulman kabilar Rohingya na kasar Myanmar da suke arcewa fatara da kuncin rayuwa da kasar ya kamata a yantar da su zama ƴan ƙasa a zaman wata hanyar taimakawa wajen magance rikicin jin ƙai da ke addabar wannan yanki. Jami'in ya ce rashin sanin tabbas haɗe kuma da rashin wani matsayi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa mutane suke arcewa. Mr. Blinken ya yi wannan furuci ne yau Juma'a a birnin Yangon inda ya zanta da jami'an ƙasar Myanmar. Rahotanni sun ce mabiya addinin Buddha a na ƙasar Bama sun hana mabiya addinin Musulunci zama ƴan ƙasa, ana kuma toye musu ƴancinsu. Kimanin ƴan gudun hijira da baƙin haure 300,000 ne, yawancinsu ƴan ƙabilar Rohingya daga ƙasar Bama da Bangladesh aka ceto, ko kuma suka yi iyo zuwa gaɓar teku a ƙasashen kudu maso gabashin Asiya. A ranar Alhamis aka tsince kwalekwalen wato aka tsinci kwalekwale a gaɓar tekun jihar Rakhine inda dubban ƴan Rohingya ke arcewa daga musguna musu da ake yi. Su kuma jami'an ƙasar Bama sun ce akwai wasu ƴan ƙasar Bangladesh da suke ƙaryacewa su ƴan Rohingya ne domin su samu agaji daga Majalisar Ɗinkin Duniya. Hukumomi a ƙasar Myanmar sun ce ba za su bada taimakon jin ƙai ba, kuma za su tantance ainihin inda mutanen suka fito domin a maida su ga ƙasashensu.
A ƙarshe, ƙungiyar da ke hankoron kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa, wato Amnesty International, ta ce ta tattara ƙwararrun shaidu da ke nuni da cewa sojojin Ukraine dai da 'yan yaƙin sa-kai masu goyon bayan gwamnati da kuma 'yan awari masu goyon bayan Rasha duk sun gana wa fursunoni azaba da kuma musguna musu, kuma suna aikata wannan ɗanyen aiki ne akai-akai. Yau Juma'a, ƙungiyar Amnesty ta gabatar da wannan rahoto da ya bayyana dalla-dallan bayanan da ta samu daga hirarrakin da ta yi da tsofaffin fursunonin gwamnati da na 'yan awari. Ƙungiyar Amnesty ta ce bayanan da ta samu dai sun firgita ta, domin mutanen da aka hirar da su sun ce fa aka rataye su ne da kafa ko a hana su yin bacci na wasu 'yan kwanaki, ko kuma a yi barazanar ma cewa za a kashe su. Rahoton ya ce fursunoni dai sun bayyana yadda aka yi ta dukansu ko gallaza musu ta hanyar amfani da ƙarfin wutar lantarki, ko kuma a sassoke su da wuka, kuma a yi musu kisan yaudara. Saboda haka ƙungiyar Amnesty ta yi kira ga hukumomin Ukraine fa da su binciki waɗannan zarge-zargen laifuffuka na yaƙi da wasu muggan abubuwa da aka yi, kuma a hukunta duk wanda aka samu da laifi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, a Najeriya, yayin da ya rage kwanaki kaɗan a rantsar da sabuwar gwamnati a ƙarƙashin ragamar jam'iyyar APC, jam'iyya mai barin gado ta PDP ta ce a shirye take ta haɗa kai da wasu jam'iyyu domin tunkarar zaɓe na gaba. Bari mu da wakilin muryar Amurka Nasir Adam El-Hikaya daga Abuja.
The game changer, Alhaji Ahmed Adamu Muazu.
Tuna baya kenan, inda shugaba Jonathan a babban taron PDP ke gwada Ahmed Muazu da cewa shi ne mai canza sabon takun jam'iyya zuwa ga nasara. Wannan dai nasara ba ta samu ba a wannan karan, inda hakan ya jawo wannan ya kushe wannan, wancan ya azalakin faduwa kan wancan, har ya kai ga murabus ɗin Ahmed Muazu da jigogin jam'iyyar ke cewa cin karo ne da bukatun Jonathan ya jawo hakan. PDP dai yana nuna alamun neman gamayya da wasu jam'iyyu irin Abga, Labour da wasansu, don ƙarfafa adawa da APC, ko da hakan ba zai kai ga sauya sunan jam'iyyar ba. Muƙaddashin sakataren garan Bawul na jam'iyyar Adamu Maina Waziri ya yi ƙarin bayani.
In muna so mu dawo da PDP ta yi tasiri, mu ma sai mun nemo wasu daga wasu wurare, ko jam'iyyu ne ko a'a mutane ne wanda da ba sa siyasa, ko matasa sabin jini, su zo a sake haɗuwa. Tarihin jam'iyyar PDP ma haɗaka ce a 1998. Haɗaka ne na jam'iyyu, farko jam'iyyu guda hudu, ƙungiyoyi ne guda hudu, daga baya suka shigo tukuna zan PDP da ta yi tasirin da har muka ci gwamnati, muka karki gwamnati na shekara 16. To, a yanzu gashi an gani haɗakar jam'iyyar APC ta kai gaci. Saboda haka wannan shi ma wani dabara ne na siyasa, amma ba dole bane mu bi wannan hanyar, don yanayi zai iya kawowa PDP ta sake dawowa, don yadda muka fashe muka shika muka fashe, ita ma APC na ta yi cika ta fashe.
Amma dai wannan suna na PDP dai da watakila wasu sun gaji da jinsa, watakil ko wata almunda hana aka yi sai a ce kai sun mana PDP, za ku ci gaba da yin wannan suna ko kuma watakila za a sauya sunan?
Na yi wayo ina jin sunan Radio Muryar America, har yanzu ba a gaji da ita ba. sukan bi diddigin labari su kawar da jita-jita su faɗi ainihin abin da ke tafiya kullum ci gaba suke yi saboda kai ta ma PDP idan za ta zauna ta baddala ta tattance ta yi wa kanta shari'a za ta sake farfadowa in kuma bukatan mu ci zabe zai sa mu canja suna sai a canja mata suna
mataimakin kakakin PDP Abdullahi Jalo na ganin sai an kawar da marasa amana da dama kafin jam'iyyar ta farfado
me bunu a gindin sa ba zuwa kashe gobara ba a kiran sa ma saboda je gobara zai kama bunu to wannan shine ana maganan cewa jam'iyyar PDP bayan tafiyan mai girma Jonathan za ta zama jam'iyya mai karfi ta adawa to adawa kuma ba a yin sa sai da gaskiya
za a ci gaba da musayar kalamai tsakanin manyan PDP gabanin samun sabon shugaba da wata majiya ta ce tsakanin mutum biyu ne ministan Abuja Bala Muhammad da ministan sufuri barista Abdullahi Idris Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja
kuma da lasance a gaida kai Nasiru Adamu Alhikaya to daga batun siyasa a Najeriya sai na tsaro a jamhuriyar Niger inda yanzu haka hukumomi suke ci gaba da bayani game da tsare wani fitaccen dan jarida mai suna Musa Shangari da wasu sarakuna ministan sadarwar kasar yayi wa wakilin murya Amurka Abdulaziz Adili Turo karin bayani a tattaunawar su
na farko dai jihar Difa kamar yadda jama'a ta sani jiha ce wadda yake cikin dokar ta bace tun halin da ta shiga ciki bayan hare-haren da kungiyar ƴan Boko Haram suka kaima wannan jiha to kuma ka san idan aka ce dokar ta bace akwai wani yanayi da ake shiga wanda ba saba da shi ba baya wanda a ƙarƙashin sa shi wannan yanayi jami'an tsaro suke da wuka da nama domin ɗaukar wasu matakai na musamman don tabbatar da doka da oda don kuma kare lafiyar al'umma ƙasa gaba ɗaya da kuma kare iyakokin ƙasa ita da kanta
to su wannan sarakan suna da alaka da ƴan Boko Haram ne ko ku
to ai ba wanda zai iya hitowa ƙarara ya ce maka suna da alaka da ƴan Boko Haram ko kuma ba su da alaka da ƴan Boko Haram bincike ne kadai zai iya tabbatar da haka kuma kamar da na gaya maka yanzu su jami'an tsaro a ƙarƙashin wannan doka ta bace ƴancinsu ne yauni ne da ya rataya a kansu su gudanar da wannan aiki na bincike akan kowa na ce maka kuma ƴan ƙasar Niger duka ɗaya muke babu wanda ke sama akan doka doka ita ta kowa ce kuma duk wanda ake tsammanin akwai wani ɗan shakku a kansa to kaga dole a zo a zamna a yi masa bincike amma ban iya ce maka fakat suna da alaka da ƴan kungiyar Boko Haram ko kuma ba su da alaka da ƴan kungiyar Boko Haram wannan bincike kadai zai tantancewa
me alaka kama Musa Changari da wannan kamu da an kai
jami'an tsaro suka kama shi kuma na ce maka doka tana hawa kan kowa su da suka kama shi wataƙilla suna da wasu hujjojinsu kuma kamar da na gaya maka tambayoyi ne ake yi a cikin tambayoyin da ake yi za su tantancewa shin kamar yadda ke tambaya dazu shin akwai wata alaka ko ko babu wata alaka doka ce nace maka ta kasa tana bisa kan kowa saboda haka su da suka kama shi tabbas suna da hujjojinsu dan ba za ai ba a ji hakama ka ba kai misali ko kuma ba ji hakama wani mutum daban amma daidai ne a cikin wannan yanayi duk wanda ake tsammani ko ya furta wasu kalamai ko kuma yayi aikata wani abu wanda ake ga shakku akan shi dole a tuhume shi a ji bayani daga wurin shi
ministan sadarwar jamhuriyar Nijar kenan a tattaunawarsu da abokin aikinmu wato Abdulaziz Adili Toro. Idan an biyo mu a shirinmu na dare za a ji me kungiyoyin fararen hula ke cewa game da wannan takaddama. Amma kafin nan bari mu leka kasar Chadi inda za yanzu haka ake samun ra'ayi mabambanta game da karin wa'adi da majalisar dokokin kasar ta yi na yaki da dakarun kasar ke yi da kungiyar Boko Haram. Malam Adam Muhammad Gite mazaunin garin Njamena ne ga karin bayanin da ya mun.
Gaskiya wato abun ya kasu kashi biyu ne, akwai waɗanda suka wannan abu ya yi musu daidai sun yi murna, akwai kuma wasu da suke gani haka dinnan bai ba, suna gani kamar Chadi ta dauke sojojin ta sake Najeriya, wasu ana musu rauni, wasu ana kashe su, kuma a cikin gida ma haka gashi nan dai akwai matsaloli haka. To waɗannan da sannan kuma akwai waɗanda suke gani gaskiya mafi yawansu amma suna gani haka ne, saboda ita Chadi da Najeriya tana da alaka da juna, suna da alaka da juna, saboda mafi yawa ita Chadi kasuwancinta kashi 95 mafi yawa daga Najeriya ne 'yan kasuwa suke zo suna saiwa kaya.
Shin wannan rikici ya shafi hada-hadar kasuwanci tsakanin Najeriya da kasar ta Chadi?
Gabaɗaya sai da wannan lamura, gabaɗaya mutane sun shiga wata matsara ta musamman. To shi yasa suke gani cewa idan sojojin Chadi suka yi kokari suka taimaka ma sojojin Najeriya aka murkushe wannan Boko Haram, da suna gani kaman kasuwanci ko kuma alaƙar da ake samu tsakanin Chadi da Najeriya za su dawo daidai, sannan kuma sha'anin kasuwanci da sauran abubuwan da za su dawo daidai, shi ne suke gani haka ne ya yi daidai. Kuma mafi yawan mutane suna farin ciki da haka, kamar alal misali mutane kamar 45 cikin 100 suna gani gaskiya an ɗauki sojoji an kai su ana kashe su ana ji musu rauni, suna musamman ma waɗanda suke kaman waɗanda aka kai wasu su ne suke furta waɗannan lafuzza. Amma mafi al'ummar ƙasa waɗanda suke ɓangare waɗanda suke alaƙa da kasuwanci da Najeriya suna gani haka ɗin ne ya yi daidai ne, saboda idan aka murkushe Boko Haram to ita kanta Chadi za ta samu kafiya. Idan aka lura yadda kwanakin baya da har 'yan Boko Haram sun fara shigowa Chadi suna kawo wahari, to idan suka rinjayi Najeriya ita kanta Chadi ba ta tsira. To shi yasa suke gani ya yi daidai ɗin nan sojojin a ƙara musu lokaci kuma a taimaka musu da makami don su taimaka ma 'yan uwansu na Najeriya don a murkushe wannan musiba wadda take faruwa a Najeriya.
Akwai rahotanni da ke cewa akwai ɗan matsalar man fetur da ake fuskanta a wasu biranen ƙasar ta Chadi. Kamar wani ƙarin bayani za ka mana game da wannan matsala ta rashin mai?
Wallahi gaskiya mamula wato ana fama da matsalar mai fetur sosai, saboda mu anan a kuɗinmu na Chadi abinda muka sai lita guda 150, idan ka kwatanta da kuɗin Najeriya aƙalla kamar naira 200 har da wani abu. Ma a tsadar cikin ma ba a samu shi, inda ake yana tsada ana samun shi ma da nan sauki, wani lokaci gashi yana tsada kuma da kuɗinka ma ba ka samu ma. To wannan matsala ta kai ma al'ummar ƙasa su ba har gaba ce, saboda haka sukan kira gwamnati da dan Allah ga ta ƙasa tana da man fetur da lokacin da Chadi take can maya a waje, lokacin da ba mu samu matsalar tsadar man fetur kamar yanzu lokacin da muke da ma a cikin ƙasar amma kuma gashi muna fama da wannan tsadar man fetur. Shi yasa ake gani wannan abu gaskiya wata matsala ce da take tana da girma, ya dace gwamnati ta tashi da tashi da tsaye ta shamun dukkan wannan lamari, saboda abun ya damu mutane.
A yau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya, mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya, da dai za a zama kyarar su da sun yi kyan tafiya.
Malam Adam Muhammad Gita kenan wani mazaunin birnin Njamena na ƙasar Chadi. Yanzu kuma ga Bello Habib Galadanci da shirinmu na gaba.
Musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahamanu.
Malaman addinin Musulunci a yammacin Afirka na hankorin ganin jama'a sun guji maganganun ɓatanci waɗanda ke tada hankula da
rigingimu.
A kwanakin baya akwai bullowar jama'a waɗanda suke maganganun ɓatanci ko zane-zane ko kuma dai wasu abubuwa da ke tada hankalin jama'a waɗanda suke da ƙarfin addini. Akwai yanzu malamai waɗanda sun fara yin nasiha kuma sun fara kira ga jama'a kan yadda za a samu a guji waɗannan matsaloli. Ga Sheikh Tijjani Bala Ƙalarawi, shi babban malami ne a yammacin Afirka baki ɗaya, kuma na kawo shi domin mun tattauna da shi. Amma kafin fara tattauna batun ɓatancin nan, malam ya rubuta littattafai da ɗan dama waɗanda kwanan nan za su fito. Bari mu ɗan ji daga wajensu. Malam, kamar waɗannan irin littattafai ka rubuta ne?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Amma wa alaikum assalam malam, barka da rana.
Alhamdulillah. To littafi da na rubuta na farin guda biyu ne ko uku. Na farko dai littafi ne na addu'a. Addu'a da sunan Allah maimakon kiraye-kirayen abin da ba shi da wani abin da zai maka. To malamai muka shawara da su muka yi rubutu a kan sunayen Allah masu albarka.
Malam, ka ce kiraye-kiraye kamar me kake nufi?
Yawwa, saboda akwai masu kiraye-kiraye, wasu gulguti ya ilu, wasu damdama ya ilu, wani wane ne. to dukkan rubu da wannan ka kama sunan Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo mana dawon da malamai magabata nagari suka fito mana da shi in za mu yi addu'a mu roki Allah
sai kuma wadannan littafai ne ka rubuta banda wannan
yawa to bayan wannan akwai littafi wanda na rubuta shi akan tanadin shiga kabari tanadin shiga kabari duk abin da kake nan ne makwancinka na ƙarshe lokacin da za a ana gama kai ka a zo hatta kularka ko safa sai an zo ana dagawa dillalai suna yi musu kuɗi duk sun zama ba naka ba
mutanen Najeriya da ma yammacin Afirka da yawa ɗaya daga cikin abubuwan da suke yi sosai waɗanda suke ba da himma shine wajen tanadin abin duniya tunda yanzu ma wanda ya fi arziki baki da nahiyar Afirka kaga ɗan Najeriya ne wannan littafi kamar waɗanne irin ƙarin haske zai yi musu ne
ito ai maganar tanadi Allah bai hana bawa neman arziki ba wanda kake magana nan ko da Aliko Dangote ne yanzu in yi sallah sai ya roki Allah kuɗi ai ai Aliko Dangote bai gama neman ba yanzu a gurin Allah har yanzu yana nema in ya sallah sai ya ce Allah bani kaga Allah ne kawai bai da bukata amma duk wanda ka sani a duniya yana da bukata sai dai kowa irin bukatarsa gwargwadon yadda Allah ya yi kowa wani mai naira 10 yana nema a gurin mai naira 100 mai naira 100 yana nema a gurin mai naira 1000 mai naira 1000 yana nema a gurin mai naira 10,000 haka tafiyar take
mallan yanzu ga watan azumi na karatuwa akwai wani tanadi da kai wa jama'a wannan rubuce-rubuce wanda jama'a za su amfanu
Alhamdulillah yanzu na yi rubutu akan azumi na Ramadan mai albarka mun yi na Hausa da Larabci yanzu kuma bisa ga taimakon wasu bayin Allah mun yi na Larabci da Turanci da Hausar boko wannan maganganu akan azumi mun ta dauki abubuwan da zai zama daidai da fahimtar ƴan uwa masu sanin azumi ba masu sanar gima ba da jayayya a'a daidai gwargwadon yadda in Allah ya daidan ka dauki littafin na azumi wanda na rubuta ko muka taru muka yi to insha Allah rigingimin ganin wata da abubuwan da ya kamata ka kiyaye da nisfu Sha'ban da Ramadan da sita Shawwal da azumin Litinin da Alhamis da azumin kwana uku a kowane wata da azumin Tasu'a da Ashura da azumin ranar Arfa duk mun sa su a ciki da kuma amsoshi da tambayoyi da amsoshi wanda in Allah ya yarda zai taimaka wa mutane insha Allah za mu kai shi babban masallacin Juma'ar Abuja za mu kai shi babban masallaci na Abdul Talib Sunusu Tanta ta Allah ya ji kansa nan Abuja za mu kawo dan hanyar Zaria inda ake sallar nan wajen Mallam Bako za kuma ya da shi garuruwa in Allah ya yarda kafin nan kafin Ramadan insha Allah
to madallah malam bari mu dan taba wani batu na daban kwanan nan akwai bullowar jama'a wanda suke kalamai na batanci musamman ma na addini wanda kuma yake daruruta wutar tashin hankula haka da rashin kwanciyar hankali malam ya wannan menene wannan abin yake faruwa ne kuma wani irin kira za a iya yi domin a samu wannan abin da ya lafa
wato alaga ta malam lokaci ne ya kawo kai an riga an yi hawa abin da ya rage gangara alkiyama ce take ta nuna wa mutane alamun zuwanta saboda manzon Allah a nuna shi ba kowa bane ba wai sai ma wanda ba musulmi ba a'a musulmin ma an yi gida ma sai ta ba nabi amma ba ya tabo danja saboda haka wannan alamomi ne na tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa kana take da ake yin rawani a sa ba malamai a ce annabi ne kuma ai barkwanci kamar da zaka yi wasan tatsuniya ga tatsuniya kai mutum ya yi bakwanci ya gaya wa manzon Allah bakan magana a bashi kuɗi kuma waɗannan mutanen da suke hulɗa da duniya da wasu manyan musulman ma suke hulɗa amma in ba demokuraɗiyya suka taɓa ba dan ka taɓa manzon Allah wannan ba abin da bai same su ba wani kawace insha Allah sai Allah zai kare amma in mutum ya yi sai yanzu shugaban duniya ya taɓa demokuraɗiyya.
Ta yaya za a guje wa tashi hankula malam saboda wannan lamari.
Mu tsaya yadda muke siyan katin waya mu goge mu sa kowace lamba daidai idan muka yi wannan za mu yi kuskure wajen sa lambar waya katin waya saboda ka in ko muka san za mu yi kuskure mu goge katin waya mu sa abin da zan yi gida ma wallahi ba zai shiga ba.
To malala Sheikh Tijjani Bala Kala Rawi kenan babban malami a Najeriya na addinin musulunci mun gode sosai malam da ka ba mu wannan lokaci naka.
Nagode da salama.
To malala jama'a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake karewa amma sai mako mai zuwa idan Allah ya sa kai mu za mu ci gaba tabo batutuwa masu muhimmanci ga al'umma waɗanda za su kawo kwanci hankali da fahimtar addini da kuma fahimtar juna. Mun gode sosai. Yanzu a madadin duk waɗanda ku ji muryoyin su musamman shi Sheikh Tijjani Bala Kala Rawi ne Bella Galanci daga nan Washington DC nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum.
kazar da ba ta da nono Allah shi ka ci da diyanta tun da mun shaida ba ka da laifin komai.
Kabila sai ce kada kai nisa domin za ka karanto mana takaitaccen labaran duniya nan an jima kaɗan, amma kafin nan ga Ibrahim Jirmai da kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Ya zama horani da sakon Naziru Abubakar Sabo Gusau wanda ya ce a gaskiya kamata a zauna teburin sulhu da ƴan ƙungiyar IAS a yankin gabas ta tsakiya domin kawo ƙarshen wannan farmaki da mamayar da suke yi a ƙasashen Iraki da Siriya. Shi kuma Adam A. Adam Gasho cewaye dan Allah kungiyoyin agaji da masu hannu da shuni a Najeriya ku tallafa al'ummar karamar hukumar Kalbalgi a jihar Adamawa domin suna buƙatar taimako na gaggawa biyo bayan daidaita su da kungiyar Boko Haram ta yi. Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika sace kama matan da sojoji suka ceto suka yi suka kuma ƙara dauke su daga sansanin su yayi daidai matukar bincike da sake tantance su za su yi hakan yana da kyau domin kada a kaso kara da kiyashi daga Hafizu Balarabe Gusau. Sai kuma sakon Garba na Halikan ba wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, a yau zan yi kira ga dukkan jami'an tsaron kasata da su ba da himma sosai na ganin sun ba da ingantaccen tsaro a ranar ba da mulki. Da ƙarshe sai sakon ba da Masi Aliyu Rijal Lemo Kano inda ya ce sauka da Adamu Mu'azu ya yi daga shugabancin jam'iyyar PDP ya yi daidai domin idan ido ya mutu kwalli baya tashi, da haka ina amfanin zaman kare a karofi.
Kuma da layin sance Bello Habib gare ka.
Jama'a wani dan harin kunar bakin wake ya fasa kayan fashewa a cikin wani masallaci na mabiya 100 kashiya a gabashin kasar Saudi Arabia yau Juma'a. Lamarin da ya sanadiyar rayukan mutane da yawa da jikkata da dama. Ita kuma kungiyar da ke hankoran kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa wato Amnesty International ta ce ta tattara ƙwararren shaidun da ke nuni da cewa sojojin Ukraine da 'yan yaƙin sa-kai masu goyon bayan gwamnati da kuma 'yan aware masu goyon bayan Rasha duk sun gana wa farzinoni azaba da kuma musguna musu kuma suna aikata wani ɗan aiki ne akai-akai. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce musamman kabilar Rohingya na kasar Myanmar da suke arcewa fatara da kuncin rayuwa daga kasar ya kamata fa'intar da su su zama 'yan kasa a zaman wata hanya na taimakawa wajen magance rikicin jin kai da ke addabar wannan yanki. Jama'a jami'ai a kasar Turkiya sun bayyana cewa sun tsare mutane da yawa a sumami da suke ci gaba da kaiwa 'yan kasuwa waɗanda ake zargi da alaka da wani malamin musulunci mutumin da ake zargi shi kuma da yunkurin hanbare gwamnatin kasar. Jami'ai sun bayyana cewa dai an fara kai sumaman ne yau Juma'a a birnin Konya kuma ma an fitar da sanarwar neman wannan mutane da dama a cikin sada jami'ar 'yan sanda. A ƙarshe idan muka koma nahiyar Afirka, jami'an kasar Kenya sun bayyana cewa mayaka masu ikirarin addinin musulunci sun kai hari akan wani ƙauye da ke arewa maso gabashin kasar wajen da mayaka suka kame ikon wata jami'a har suka kashe akalla mutane 150 a watan da ya gabata. Ma'aikatar cikin gida a kasar yau Juma'a ta faɗi cewa mayakan sun kai hari ne akan ƙauyen Yambis da ke ƙaramar hukumar Garissa jiya Alhamis, amma jami'an tsaro sun daƙile wannan hari bayan musayar wuta. Zuwa yanzu ba a bayyana ɓarnar da wannan lamari ya jawo ba. Mayakan Al-Shabab sun kame ikon jami'ar Garissa a watan da ya gabata inda suka yi garkuwa da mutane da yawa a cikin gine-ginen wannan jami'a.
Tuma saro abin da ya sauƙaƙe nan a shirin namu yanzu sai kuma can anjima za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Bello Habib Galadanci da ya tana gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injinin mu ne wa Mr. Vasco. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hajiya Halima da Jamila da Usman da shirin yau da gobe.